mako daga mu'assasat Nurul Haq mai gabatarwa Malam Tijjani Ismaila Khalifa.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila middin. Wa ba'd, ƴan uwana musulmi, maza da mata, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yau Juma'a 28 ga watan Shawwal hijira 1441, wanda ya daidai da 19 ga watan Jun shekara ta 2020. Maudu'in mu a wannan rana shine matsayin gaya wa shuwagabanni a gaskiya a musulunci. Hakika Allah ta'ala ya bayan ya halicci mutane, to ya aiko musu da annabawa da za su shiryar da su. Kuma Allah ta'ala ya ce abinda ya sa ya aiko annabawan nan shine ya aiko su da littafin Allah da bai shiryar da mutane kuma su tsaya da adalci. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba liyaquma an-nasu wal mizana liyaquma an-nasu bil qisti. Hakika mun aiko manzanninmu da hujjoji, mu kuma ba faukan musu da littafi, wato da hujjoji na sanin Allah, da muka faukan musu kuma da littafi da kuma ma'auni wanda mutane su tsaya da adalci. Ashe sun ba su shiryar da mutane zuwa ga Allah ta'ala, kuma al'umma dan adam ya tsaya da adalci. Dan haka annabawa su ne jagororin mutane, su kuma wato wahayi shi yake shiryar da su, shi yake nuna musu ya ba su jagoranci mutane. Kuma sun bo da littafi wanda yake a da kunshe cikin wato yadda za su a jagoranci al'umma. Dan haka shugaban mu Annabi sallallahu alaihi wasallama shine shugaban wannan al'umma, shine kuma jagoranta, kuma shi ya shiryar da ita, shine mai shiryar da ita, shine kuma wanda ya tsai da adalci, ya koya mata ya ba ta tsai da adalcin nan da Allah ya ce, to shi ya koya wannan al'umma. Dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine yafi dukkanin halitta baki daya, adalul khalq sallallahu alaihi wasallama yafi kowa adalci. Amma duk da haka cewa kuma wahayi yana saukan masa yana shiryar da shi, amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin abinda wahayi bai sauka ba na lamarin al'umma, to sahabbai sukan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shawara, su tunatar da shi wani abin, su nuna masa wani abin, su ce ko aika ba, muddin sun tabbatar da cewa babu wahayi kat'i akan wannan mas'ala. Shi ya sa idan akwai wahayi, to kai tsaye dama wannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabban, to kowa abinda Allah ya faɗa a cikin wahayi a shi zai bi. Kuma Allah ta'ala ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi shawarar sahabbai, ya shawara da su. Da haka manzo Allah yana neman shawarar su, su ma kuma suna ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a shawara. Wa shawirhum fil amri wa amruhum shura, lamarunsu shura ne, ba su shawara a tsakaninsu. To wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan wanda wahayi yake shiryar da shi komai duk abin da zai yi. Amma kuma Allah ta'ala ya ci umarce shi ya nemi shawarar mutane ta da takaitawar hankalin dan adam, ba a taba kwadinta shi da hankalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba, ga kuma wahayi yana saukan masa yana nuna wa mai zai yi. Amma Allah ta'ala ya ce shawara da mutane, kuma yake yin shawara da al'ummarsa. To sannan sai mu shiga magana akan shin ba a gaya wa shugaba gaskiya a cikin musulunci. Wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan, ya ce ba a yi biyayya ga shugaba sannan kuma ba a gaya masa gaskiya. Ga shugaba ga mabiya, ai nauyin da yake kan mabiyi wato al'umma shine ta bi shugabanta, amma kuma ta bi shi cikin abin da yake abin da aka sani na gaskiya. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innama da'atu bil ma'ruf, kadai dai biyayya da ake ana yin ta ne a cikin abin da aka sani, ma'ana abin da aka sani na gaskiya na alkhairi shi ba a bi. Amma ba za a bi shugaba akan abin da yake mara kyau ba. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma faɗa akan faɗawa shugaba gaskiya, yace wannan shine fiyayyen jihadi. Abbanul jihadi kalimatu haqqin inda fitanun ja'id, fiyayyen jihadi shine faɗin gaskiya a gaban shugaba azzalimi. Kaga manzo Allah ya ce fiyayyen jihadi, ma'ana ko da shugaban nan bai kama mutum ya kulle shi ko ya kashe shi, to idan mutum ya faɗi wannan gaskiya ya fi kowane jihadi. A wani hadisin ma yana cewa sayyidu shuhada'i Hamza, shugaban shahidai shine sayyidina Hamza radiyallahu anhu, yace sannan wa rajulin qama ila imamin zalimin fa amarahu wa nahahu fa qatala, sai kuma mutumin da ya tashi a gaban shugaba zalimi ya umarce shi da abu mai kyau ya hane shi ga mummunan abin da yake yi, wannan shugaban zalimi ya kashe shi don manzo Allah ya alakanta abin da ko ya kashe shi ko ya kulle shi, saboda shugaba zalimi idan an gaya masa gaskiya to ba zai ji ba. Shi yasa wancan yace inda sultanin ja'ir, anan kuma yace ila imamin zalimi, duk dai shugaba zalimi, ma'ana kaga wannan ya nuna cewa shugaban da ba a gaya mar gaskiya ya daki mutum ko ya kashe shi ko ya kulle shi, to wannan ba shugaba ne a wanda yake a adali ba. Shugaba adali shine yake karban gaskiya. Sannan to mabiyin shi kuma yaya zai gaya wa shugaba gaskiya? Allah ya koya mana ya ce mataki mataki ne. Matakin farko shine ya fada masa gaskiya ta hanya mai kyau. Shi yasa Allah ta'ala da ya tura a annabi Musa da annabi Haruna zuwa ga Fir'auna, to sai yace ku gaya masa, ku gaya masa bance mai dadi mai taushi, fa qula lahu qawlan layyinan, ku gaya masa bance mai taushi, ku jawo shi zuwa ga tabarkin Allah ya daina balancin da yake, ya daina da'awar shi Allah ne, to ga hanyar da za ku gaya masa. To wannan matakin farko kenan. Idan yace kuma to ba a tafi zuwa ga tattaunawa ba, abatu ba ci abinci gaba yake, domin daga baya annabi Musa ya zo yayi mujadala da shi har ya kawo wato ainihin mutanansa bokayansa suka zo, har aka zo aka yi mubahala aka fito, ya fito da ya mai sandarsa ta koma mucijiya, suka kawo nasu mucidan igawunsu. Gashi dai Alkur'ani yana bamu labari wanda Allah ta'ala a ƙarshe ya ƙaryata abinda Fir'auna yake kai, mutane da yawa suka yi imani da annabi da Allah ta'ala wanda yake shine ubangijin annabi Musa, suka kafirce wa Fir'auna, wanda Fir'auna yace zai yayyanka su akan wannan, basu dawo ba su shugaban nasu ba, suka dawo suka bi gaskiya kuma ya azabtar da su din. To wannan shine yadda ake yi, da haka ba a gaya shugaba gaskiya ta hanyar daddace, amma banda zagi banda cin mutunci, ba ce a ci mutuncin shugaba ba, ko a zage shi ko a zagi iyalinsa ko a bata shi, wannan duk ba za a yi wannan ba, amma za a gaya ma gaskiya akan abin da yake na zalunci da rashin adalci akan al'umma da gazawa fa cikin kare dukiyar mutane da kuma jininsu. Wannan akwai shi a cikin musulunci gashiyanmu yadda hadisi suka nuna mana. Shi yasa za mu ga khalifa na farko a musulunci shine Sayyidina Abubakar, bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Sayyidina Abubakar ya zama khalifa. Sayyidina Umar yana daga cikin farkon wanda ya fara mika hannunsa ga Sayyidina Umar, ga Sayyidina Abubakar ya maccaffa cewa na zabe ka a matsayin khalifa, wanda daga baya duka sahabbai aka yi ta caffa, duka al'ummar gari aka yi caffa cewa Sayyidina Abubakar shine khalifa. Bayan Sayyidina Abubakar ya zama khalifa, to abinda a hudu ba fa ta farko da yawa jama'a bayani yace to a'iuni ma da'atullah, ku bi ni idan na bi Allah, wa in asaitu fa qawwimuni, idan na saba ku daidaita ni. Sayyidina Umarun can wanda ya fara mar caffa shi ya zara ta kobi yace wato ba mu daidaita ka koda da takobi, ma'ana idan baka bi abinda Allah yace ba kai adalci, to mu ma ba mu daidaita koda da takobi. Kaga Sayyidina Umar ya zara takobi, kaga lamarin ma ya bai iya huce magana kenan, ba mu gaya ma gaskiya idan ka ji kuma ba mu kautar da kai mu kawo ne, domin mu muka zabe ka, mu muka dama baka dama kai wannan. To wannan shine tsari a na musulunci. Sannan kuma ba mu ga cewa a zamanin Sayyidina Abubakar dukkanin mutanen gari maza da mata suna iya zuwa mun shugaba su tambaya abin da za su faɗa na haƙoƙinsu da maganganunsu da ƙararrakinsu, suna da alaƙa da su. Haka na zamanin Sayyidina Umar shi ma yana khalifa. Sayyidina Umar ya daga cikin mutum mai kwarjini mai ƙarfin zuciya wanda duka ana tsoransa, duka al'umma tana tsoransa saboda kwarjini da Allah ya bashi da tsayawarsa akan gaskiya. Wata na Sayyidina Umar yana khalifa shi ma yana zaune a cikin a masallaci, yace wa mutane me kuke gani idan na karkata da kaina izuwa ga duniya, na karkata izuwa ga duniya nayi haka? Sai juya kansa ya karkata yace na karkata izuwa ga duniya, ya ba ku yi? Akai fit ana ruwan tsoron Sayyidina Umaru. Sayyidina Salman al-Farisi Allah ya dada shi, shine zara takobi yace mu ma an karkata namiri bi siyufi na haka ba, mu ma sai mu karkatan mu takobin mu haka, ma'ana yayi mai isharar izuwa kifa, in ka kauce da kan abinda aka bar mu to mu ma ba mu bi ka ba, har ma ba mu yake ka. To wannan shine abinda aka fani a musulunci, ana gaya wa shugaba gaskiya ana iya ga har ma idan ya zalincin ya kai to kuma ba iya fito na fito da shi wannan akwai shi a cikin addinin musulunci ba babu shi ba amma an ce ayi biyayya hadisi sun zo suka ce man walla sallallahu alaihi wasallam yayi ta gaya mana mi biyayya ga shugabanni mi biyayya ga shugabanni kai man walla ma yace baya na ba ku ga wasfara kuna azzalimai za ku ku yi hakuri ku jure duka wayannan famna ayi biyayya ga shugaba domin al'umma ba za ta bauna ba shugaba idan ba shugaba to ba a shiga fauba kenan amma kuma duk da haka kuma an ce ga iya inda za a bi shi dan haka sai a hada da wannan hadisan da wayancan hadisan sai a fitar da hukunci amma ba kawai mutun yabo ya fada kamar da malamai yanzu a halin da muke ciki a Najeriya suke gaya mana ba za a gaya wa shugaba gaskiya ba wanda shi ya jawo dalilin wannan a program din akan wannan maudu'i cewa duk ma wanda ya gaya wa shugaba gaskiya ko yace bai yadda ba to ya zama khariji ya cikin yawancin khawarij yayi fito na fito da shugaba ma'ana wannan fa yana nufin cewa yana halatta wa shugaba ya afkawa mutane kenan waɗanda suka faɗi gaskiya ko suka ce ba su yadda ba wanda wannan kuskure ne babba dan haka akwai wannan gashi mun gani a tadbikin sahabbai kuma waɗannan mutane al'ummar da mutun yake jagoranta to fa su ne fa suka bashi dama ya shugabance su domin duk wanda ba wai shugaba sai shugaban kasa ba kowanne shugaba ma to fa aikin sa ne ya adalci manzo Allah har akan ƴaƴan mu caye mu ji tsoron Allah mai adalci a tsakanin ƴaƴan mu kuma manzo Allah ya ce dukkanin mu masu kiyo ne kuma ba a tambaye mu akan abin da aka ba mu kimo manzo Allah ya ce wal imamu ala nasi ra'in shi ba shugaba shugaban mutane mai kiwon su ne kuma za a tambaye shi akan abin da aka bashi kiwo ma'ana kaga man balla na amfani da kalmar ra'i ar-ra'i mai kiwo kamar yadda mutum da kiyaye dabbobin shi a cikin garke ya ba su abinci ya ba su ruwa ya kula da su ya kare su ga barin kura wata za ta afka musu wannan shine aikin shugaba abin da shugaba zai yi kenan kuma ya tabbata a cikin tarihi musulunci an yi fito na fito da shugabanni ba ina kan ban faɗi cewa a hukuncin fito na fito ko kuma a matsayin warware cewa wannan shugaba yayi daidai wannan fito na fito din bai daidai ba wannan khariji ne a'a ba wannan nake ba amma dai ina so in bada misalai da za su nuna cewa akwai wannan abin a cikin notion a concept din musulunci akwai shi na farko mu dauka cewa zan fara bada misali da ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها سيده عائشه تايبتو نافتو لوقتين سيدنا علي ينا خليفه اواقعه ده اكي كيمتا واقعه الجمل فنن سيدنا معاويه شي ما يايبتو نافتو ده سيدنا علي اواقعه ده اكي كرانتا 60 فنن سيدنا حسين يايبتو نافتو ده يزيد دم معاويه وندا اكن واتو يفتو يما فتو نافتو اكن ظالمتي ده يكي الامه فاسقي ني يزيد يايبتو نافتو ده شي wato a cikin yakin da aka cewa Karbala wanda aka cewa yakin Karbala sannan zamu duba mu yiwo kasa zamu gani cewa Abu Hanifa Allah ya dada shi yayi fito na fito da Hisham bin Abdul Malik lokacin da Zaid ya fito bai yi wato bai yi mata fito na fito sai na Zaid ya fito tukun na farko shi kansa Zaid ya fito yayi fito na fito da Hisham bin Abdul Malik Abu Hanifa ya goya musu baya yayi financing ma aka ce ya sa kudin sa a ciki har ma yana fifanta fito na fito din da Zaid yayi da Hisham bin Abdul Malik yana kamanta fitowar Zaid da fitowar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar Badar sannan zamu ga cewa Imam Malik da Imam Shafi'i dukkaninsu sun yi mubai'a ga Ja'far al-Mansur daga baya suka sunce wannan mubai'a suka maida ta gun Muhammad na Fakiya mutun yayi mubai'a kuma ya dawo ya ce bai yadda bai maida gun wani wannan tawaye ne ga shugaba to su ma sun yi ashe gaskiya ake bi duk da ba ina kokarin wato in auna abubuwan bane ba sannan haka yake a tarihi zamu gani hatta Ahmad ibn Hanbal shi ma lokacinsa bai bi ga shugabanni ba sun tilasta ma sai ya bi ra'ayin mu'tazilanci akan mas'ala takallul qur'an shi a fahimta sa bai bayyana da wannan abin ba ya kiyarda wanda shi ya jawo abin da ake cewa mina ta Ahmad ibn Hanbal wannan ya tabbata a cikin tarihi Ibn Taymiyyah kansa dukka wanda da yawa wannan malaman suna ganin suna intibai zuwa gare shi duk rayuwarsa a kurkuku ya kare karshen rayuwarsa saboda me yayi fito bai yadda da abinda shugabanni suka dora shi akan wannan lokacin ba yana da tasirin fahimtar wacce ta faɗa da tasu ashe ana iya kin biyayya ga shugaba haka na Sheikh Abdul Wahab shi ma yayi fito na fito da sarakunan daular Usmaniya a Turkiya a garin su ya yaki waɗanda suke Hashimawa waɗanda suke mulki a Saudi Arabia ya yake su da sunan tajdidi kaga bai bi wannan shugabannin ba mu ma a nan kasar Najeriya Sheikh Usman Dan Podio a lokacin sa yayi fito na fito da shugabannin lokacin na yumfa da jibawa jangwarbo shugabannin musulmi amma yayi fito na fito da saboda wani dalili dan haka akwai wannan concept din na fito na fito ko gaya wa shugaba gaskiya akwai shi a cikin addinin musulunci amma kowanne abu yana da ka'idojin sa yana kuma da shartan sa ba nayi ta halilin kowanne bane ba amma na kawo shi ne a matsayin misali na cewa akwai wannan matsalar da kar wani yabo ya ce ayin ba ba a gayawa shugaba gaskiya ba kuma bugu da ƙari a wannan halin da muke ciki a Najeriya ya kamata wayannan malamai su sani cewa muna zayin na demokradiyya mutane su suka zabi wannan mutum su suka zabi shugabannin su kamar yadda a zamanin da mutane suke haduwa su shura ko su mubaya'a ga shugaba dan haka suka zabe shi suka bashi dama ya shugabance su a gun a tsarin demokradiyya tsakanin shugaba da mabi ma'ana kamar contract ne aka kulla bargaining ne shugabanci wato funa cewa contract ne tsakanin wanda ya yarda da shugabanci da wanda ya yarda a shugabance shi da haka mu muka sa ka baka shugabance mu akan the constitution kaza akan kaida kaza abu kaza da abu kaza muke fuka mana a matsayin mu na baki daya wannan shine abin da yake a shugabanci a demokradiya da haka mutane suna da yancin su magana idan an balance su ko an kara jinin su da dukiyoyin su mutane suna da ikon su magana a tsarin demokradiya kuma ko a tsari idan muka duba a fiku me matsayin shugaba ne mai a takyifin fiqhi na shugaba idan an ce mai shugaba mai matsayin sa a fiqhu a gun malaman fiqhu sunansa al-ajir dan kwadago daukar sa akai aka sifirce shi aka haye shi yayi mana aiki wannan shi ya kaida gutukun malamai shi yasa lokacin da Sayyidina Abu Bakar ya zama khalifa Allah ya yarda da shi bayan ya zama khalifa an gama komai ya zama khalifa ya fara shugabanci Sayyidina Umaru fa Sayyidina Abu Bakar abuwan wata rana kawai sai gashi ya fito da dan buhunsa bai tafi kasuwa manyan sahabbai suna zaune Sayyidina Umaru Abdurrahman bin Auf da sauransu sai suka ganshi suka ce ya amiral mina ina baka sai ta abin tafi inje in nemo wa iyalina abinci ne kowa ya sani Sayyidina Abu Bakar dan kasuwa ne sai suka ce a algabata malam yanzu fa ka zama shugaban mutane yanzu kai jagora ne dan haka ka tsaya ka shagala da lamarin musulmi Sayyidina Abu Umaru da Abdurrahman bin Auf suka yanka wa Sayyidina Abu Bakar salari wanda ba a dinga bashi daga Baitul Mali to kaga saboda dama su suka dora shi su suka sifirce shi su suka haye shi ba ya dinga mana aiki to wannan shine kaida amma ba a ce ba a gaya wa shugaba a gaskiya ba ba za a yi magana ba musamman a wannan hali ana kashe mutane ana bautar da mutane ana rafin da ƴaƴan mutane ana zubar da jinin su ana bautar da su a gaban iyayen su duk gashi nan abuwa na rashin insaniya a ce kuma al'umma ba za ta yi magana ba har wani malami ya ce duk wanda ya magana ya zama kharji ya yi fito na fito da shugaba da ya biyayya ba wannan kuskuren fahimta ne waɗannan malamai ya kamata su dawo idan mutum ba zai iya magana ba to ya ja bakin feshu amma kar ya haramta wanda za su yi magana su yi magana yana da yanci iya fahimtar sa kenan amma kar ya hana wanda ba su yi magana su yi magana dan haka ana yin magana a shugabanni a gaya musu gaskiya amma kamar yadda na faɗa a farko ba cin mutunci ba ba a ce a ci mutuncin shugaba ba ba a ce a wulakanta shi ba ba a ce a bage shi ko a bagi iyalinsa ba muna da akhlaq da qiyam na musulunci wanda akan su muke tafiya babu cin mutunci amma za a gaya shugaba gaskiya ba a yadda ba mutane za su zanga-zanga ta numa na su ce ba su yadda ba idan ya kai har haddin da ba za a iya kare jinin mutane ba to lallai ne shugaba ya sauka irin wannan lamari sannan ƴan majalisa aikin su kenan a tsarin na demokradiyya idan shugaba ya yi abu su gaya marga yadda ne su ce ga abin da bai shi ba suke wakilcin mutane da ko ina idan ya ga ba su cire shi wannan shine kaida kuma a wannan lokacin ma abinda yake wajibi akan su kenan su gaya mar su bashi lokaci lalle ya dauki mataki akan wannan hali da ake ciki sannan idan ya gaba to fa wajibin su ne in dai suna wakiltar al'umma su cire shi domin zubar da jinin mutane da kwashe dukiyar su ba zai yi a ce al'umma akwai gwamnati irin wayannan abubuwa a suna faruwa ba dan haka malaman wanda suke jin cewa su sun kanci wani karatu na addini akan wannan matsala to su ja gefe domin irin wayannan malaman ba su ne suka zo suka ringa a wancan lokaci kafin a yi zaɓe na 2015 suka ringa gaya wa mutane cewa kowa ya fito aibade dole a kada wannan shugaba ba a zalimi ne kaza da kaza duk suka yi wannan kuma al'umma muka fito baki daya mu muka zabi wannan shugabanci aka tabbatar da shi da kuma idan bai mana abin da muke so ba to ba za a yadda ba wannan fa abin ya zo karshe ne har aka zo ana zubar da jinin mutane ana kwashe dukiyoyin su amma ba dama fa al'ummar arewacin Najeriya tana fama da wato rashin adalci suke gani karara na kari bangarancin nan na arewacin Najeriya tattalin arzikinta da duk wani abu na morar kasa na dukiyar kasa to fa baya tawowa nan arewacin Najeriya ta haka al'umma tana da damar ta yi magana akan wannan ta jawo hankalin shugabannin cewa ba ga abin nan yadda yake kuma wannan abu da yake faruwa a arewacin Najeriya na zubar da jinin mutane da kwashe dukiyoyin su da rashin yin adalci to fa koda a kudu ake wa ba za mu yadda ba wannan shine kaida a matsayin mu na musulmi dole mu tsaya a kafan mu daya tare muka zabi wannan shugaba ba za mu yadda wannan abu ya faru a kudancin Najeriya ba a musu rashin adalci a kwashe dukiyar kasa a mana aiki to ba a musulunci bai halatta mu tsaya mu shiru ba haka na ba za mu yadda a rinka kashe su ba ana zubar da jinin su ana kwashe dukiyar su mu tsaya muna kallo ba fa za mu yadda ba domin kaida ce ta adalci akan kowa da kowa ba wai sai akan arewacin Najeriya kawai ba domin ma da yawa a wasu lokuta irin waɗannan malaman dai suna zuwa su tunzura mu da sunan addini su yi amfani su murdo kabilanci a ciki cewa wa'ancan yan kudu ai arna ne ai kaza ne ai kaza ne wannan ba adalci bane ba kasan mu guda ɗaya ce shi yasa da an sa shugaba sai a ce ai ba musulmi bane ba ai ba kaza bane babu wani shugaba musulmi ko ba musulmi ba a babin jagoranci irin kasa irin ta Najeriya adalci kadai ake bukata idan akwai shugaban da ba musulmi ba krista ko wani wani addini in dai bai wa musulmi in dai bai adalci a kasar nan a matsayin mu ta kafa ta hadaka to yafi shugaba musulmi adalci shi ake bukata kuma gaya a cikin shugabanci shine adalci ko a musulunci haka kuma yake a kowane tsarin demokradiya adalci shine abin da ake bukata amma dan shugaba yana sallah ko yana kwana yana karatun qur'ani ko yana sallah ko yana azumi kullum to wannan fa ba zai fa idan bana yafi shugaban da yake wanda yake ba musulmi ba a adalci ake bukata in dai bai yi adalci ba to fa shugaba kafiri wanda ya adalci ya fi shi ta haka wannan lokacin ya wuce lokaci da za a zo a ɗauki mutane akan cewa a kawai su bi shugaba ai musulmi ne wannan ba hujja bace gashi dai mun kawo misalai duka wanda kin na cewa ana iya gaya shugaba gaskiya a har a fito na fito da shi ya tabbata a cikin hadisai ya tabbata a cikin tadbiqin sahabbai ya tabbata a cikin tadbiqi na salafus salih kuma har izuwa yanzu a lokacin mu amma a kasa irin Najeriya abinda muke so a gauna lafiya amma ai adalci a cikin mutane muddin ba ai adalci ba to wayannan abubuwa ba su ci gaba da faruwa ai abin da ya jawo wannan halin da muke ciki ma a yanzu tun daga Boko Haram har izuwa wannan ƴan ta'adda duk mai ya jawo shi ne ai asalin sa koda da ideology misali akan bancan Boko Haram amma ai talauci ne idan samari suna da sana'a suna da ayyuka akwai kamfaninnuka akwai kasuwanci yara shagala ba su yi da rayuwarsu kawai su ta gina gidaje suna aure suna kasuwancinsu amma idan babu wannan dole samarin al'umma su koma irin wannan abin wannan shi ya fara faruwa a Maiduguri domin inda da ce suna da abin yi ba za ma su karɓi wannan tunani na ideology da ya sa har suka shiga aikin Boko Haram ba haka na waɗannan ƴaƴan Fulani da ake magana muna ji muna gani fa aka zo aka hana su kiwo a ko'ina a Najeriya aka rinka kwashe shanunsu ana kan shanunsu mu da gwamnati duk muka zauna muna binni ba mu kula ba aka kwace dukiyoyinsu ai mutanen ƙauye ne a daji suke ba ba su cikakkun mutane ba ne jahilai ne ba su da kima haka na su ma wanda ake rigima da su din manoman mutanen ƙauye ne ba wata daraja suke ta a gunmu ba duk muka yi shiru muna ji ana ta wannan abin gwamnati ba ta ɗauki mataki ba mu ba mu matsawa gwamnati ba a fidda burtali ko a kuma fidda wurin da ba a yi kiwo a ware duk duniya akwai inda ana yin kiwo ana yin kuma ana yin noma amma kowace kasashe suna da ka'idar tsarin su amma a Najeriya an bashi wanda ƴaƴan Fulani nan da aka kwashe dukiyoyin iyayensu da shanunsu iyayen da tije sun yi hakuri to fa fufu ne suka dawo wannan abin suka ɗauki makamai suke kwata a hannun mutanen yanzu suka ba makangaru a al'umma saboda ainihi laifinmu ne ba mu kula da su ba laifin gwamnatocinmu ne shekara aru-aru ba a kula da su ba to lallai rashin adalci zai kara kai mu zuwa ga wannan hatta wayannan abubuwa da suke faruwa a arewa na faduwar tattalin arziki to fa abin da zai kara kai mu a gaba kenan ba fata muke ba lallai ya kamata gwamnati ta tsaya akan wannan abin kuma malamai waɗanda suke magana akan irin waccan maganar ko dai su canza fahimtar su ko kuma su ja bakin fushuru su ba al'umma da gwamnatin da ta zaba amma kar a ce ba addini bane ba manufa ta a cikin wannan shine in faɗi cewa matsayin addini akan wannan abin wannan dama shine maudu'in mu a fitar da addini cewa ga matsayin addini akan wannan abin amma kar mutum ya dauko ra'ayin sa na siyasa saboda yana yin gwamnati ya samu wani ba a cikin ta ko yana ra'ayin ta saboda wani dalili nata ya kuma zo ya ce mana a yanzu wannan abin ba addini bane ba a akwai yan jam'iyya akwai yan siyasa wanda gwamnatin ta musu dadi abinda ake ba sa fallafi amma ba su ce ba addini bane ba amma mutum yayi amfani da addini tunda addini ya tasiri a zukatan mutane ya hana mutane yancin su ana kashe su ana bautar da su to wannan ba musulunci bane wannan khiyana ce ga Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya ha'inci Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin yayi amfani da addini ya danna haƙƙin mutane wannan shi yasa ne wannan Allah ta'ala ya taimake mu Allah ta'ala ya magance mana abin da ya dame mu da alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa'anda kashi a wannan hali Allah ta'ala ka ji kansu ka musu rahama ƴaƴansu da suka bari da matansu to Allah ta'ala ka zubunci lamarin su Allah kai ne albaki wan fajje Allah ta'ala ka zubunci lamarin su ka rike Allah ta'ala ka wato ka tarbiyanci ƴaƴansu ka kiyaye su da fadawa cikin halaka da alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ko mutanen da suke a cikin wato gudun hijira ba su da inda ba su kwana aka bautar da su to Allah ta'ala kai tadarikin lamarin su ka amintar da su ka ba su abinci da sutura ka kiyaye su da alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka saka adalci a cikin zukatan shugabannin mu Allah ka ba mu shugabanni adalai wanda za su tsaya da lamarin al'umma da alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu kuma mabiya Allah ta'ala ka sa mu ma mu tashi mu aiki mu tsaya akan gaskiya da alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dan uwanku Tijjani Ismaila Khalifa